daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke emita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu rarren mu assalamu alaikum yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Jumai'a za ta gabatar da shirin tsuntsiya madaurin ki daya daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi ya kawo mana shirin sa na jawabai daga dattawa sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan labaran duniya
Assalamu alaikum ayi saurare ga labaran. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Iraq sun garzaya rumfunan zabe a yau dinnan Asabar dan kada ƙuri'a a zaben ƙasa na farko tun bayan da aka fatattaki kungiyar ISIS daga ƙasar bara. Masu kada ƙuri'a na zaben ne daga wato suna kada ƙuri'a dan zaben ƴan takara 7,000 da ke takarar kujeru 329 na majalisar dokokin ƙasar. Dama an kafa rumfunan zabe a fadin kasar ciki har da sansanonin yan gudun hijira masu dauke da mutane kimanin miliyan 3 waɗanda yakin ISIS da ma sauran yaƙi suka raba su da muhallan su ko bayan an sanar da sakamakon zaben na yau Asabar za a shafe watanni ana tattauna kafa gwamnati kafin a cimma kafa gwamnatin Kasar Isra'ila ta rufe kan iyakarta da Gaza kwana guda bayan da aka lalata maketarar a wata zanga-zangar Falastinawa suka yi. Sojojin Isra'ila sun ce jiya jama'a Falastinawa da dama suka bula sashin Kerem Shalom sannan suka cinna wuta mauni bututun iskar gas. Wutar ta kona bututun da kuma abin da ke tura iskar gas din. Isra'ila dai ta ce mashigar za ta ci gaba da kasancewa a rufe. Har sai an gyara ta to amma majoyin soji na cewa ana iya budewa idan aka fuskanci wata matsala ta jinkai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Sabon Prime Minister Malaysia fadi yau Asabar cewa shi hana mutumin da ya gada fita daga kasar Mahathir Muhammad ya ce shi hana tsohon Prime Minister Najib Razak da matarsa fita daga kasar Kafar labarai ta Associated Press ta ce wata takardar rijistar matafiya ta nuna cewa da Najib da matarsa sun yi yunkurin fita daga kasar zuwa Jakarta a wani jirgin sama samfurin jet wanda ba na fasinja bane. Mahathir dan shekaru 92 da haihuwa ya ce gwamnati ta samu isasshiyar shaidar ke nuna cewa Najib na da hannu dumu-dumu cikin wata babbar tabargazar cin kuɗi. Najib dai ya sanar a kafar Facebook cewa za shi hutu. Amma zai dawo bayan mako guda abinda ya janyo ra'ayin cewa su yake gudu da wayo don ya kauce mafuskantar shari'a Najib dai ya ce shi fa bai aikata wani laifi ba haka zalika a yau dinnan Asabar diyar Anwar Ibrahim ta ga kafafin yada labarai cewa za a saki jagoran ɗan adawar daga gidan yayi da ranar talata kuma za a masa cikakkiyar ahuwa ta mutunci an jifa Anwar fursuna ne kan tuhumar almundahana da kuma luwadi wanda da dama ke ganin ba wani abu ne illa bitira kullun siyasa manyan jami'an diplomasiyar kasashen Amurka da Koriya ta Kudu sun fadi jiya jama'a cewa kawar da makaman nuclear kwata-kwata da Koriya ta Arewa ta ce za ta yi na buƙatar sa ido fa sosai karan farko da ganawar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Kim Jong-wa a birnin Washington DC ya faru ne makonni kawai gabanin ziyarar da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in zai kai fadar White House da kuma ganawar da ake dokin faruwar ta tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un Trump ya sanar cewa zai gana da Kim a kasar Singapore ranar 12 ga watan Yuni wato kwanaki biyu gabanin ranar da shugaban Amurka zai cika shekaru 72 da haihuwa jami'an Amurka sun yi kira ga Koriya ta Arewa da ta yi namijin kokari wajen kawar da makamin nukiliya kwata-kwata muddin tai hakan a cewar su Amurka za ta hada kai da ita wajen kawo ci gaba wata kungiyar ƴan tawaye ta wata kabila dake arewacin Myanmar ta kai hari kan wasu jami'an tsaro a wani gidan cacar casino wanda ke daura da kan iyakar China ta halaka mutane 19 ciki har da farar hula 15 da jami'an tsaro 4 mutane kuma 20 sun ji raunuka mai magana da yawun gwamnati Zhao Haitai ya ce abinda ƴan tawayen ke yi ba wani abu ne illa hare-haren ta'addanci mai kawo rudani kungiyar ƴan tawayen mai suna Tian National Liberation Army ko TNLA a takaice ta amsa cewa ita ta kai harin na yau din nan Asabar a garin Muse dake jihar Shan mai magana da yawun TNLA din Kanar Tar Aikon ya ce an auna harin ne kan sojoji da mayakan dake gudanar da gidan cacar casino din to amma ya yadda cewa abin na iya ritsawa da farar hula jihar ta Shan na daura da kan iyakar Myanmar a lardin Yunnan dake kasar China inda wajen ya zama cibiyar kasuwanci tsakanin kasashen
labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC Madalla to masu sauraro yanzu mu kuma gefe mu baiwa Jummai Ali fili dan ta gabatar mana shirinmu na gaba.
Tsiya madaurinki daya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin a ranar 30 ga watan Afrilu jaridar PM News ta yanar gizo ta buga wani rahoto dake cewa mazauna yankin Mambila a karamar hukumar Saudauna ta jihar Taraba sun bayyana takeicin yadda suka yaki junan su mazauna yankin sun bayyana haka ne wajen wani taro da wani kwamitin nazari da gwamnan jihar Darius Ishaku ya kafa shugabannin al'umma sun yi magana a wajen wannan taro misali Alhaji Jibon Banga shugabannin Fulani da ake cewa Arro ya lura da cewa dukkan shugabanni sun nazarci al'amarin kuma sun yanke shawara cewa ba za su goyi bayan duk wata fitina ba shi ma shugabannin hakimai da ake cewa Jauro Alhaji Sale Dula ya yi bayanin cewa yawancin rikice-rikicen da suke barkewa ko kuma suka faru a yankin an kasa gano sahihan dalilan haddasa su a saboda haka ya alƙawarin cewa hakimai ko kuma sarakunan yankin sun kudura aniyar samun zaman lafiya domin ci gaban yankin kwanaki wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya yi tattaki zuwa yankin na Mambila inda ya samu damar zantawa da wasu shugabannin kungiyoyin matasa da mata waɗanda suke kokarin ganin an samu zaman lafiya ta hanyar taimakon juna.
So sunana dai Na'imu Garba, chairman ne na Siyan a garin Guroje wanda Siyan abin da yake nufi da Siyan shine Cooperative Youth Association Guroje. Sunana kenan. Wato manufan wannan kungiya da kuma yanda muka ga menene zamu ka ci gaba a garin Guroje ko in ce Sardauna in ce Ali gabaki da na ɗaya na farko muna da irin laki ne zaka ga ya ɗalibai sun tashi ba ilimi a secondary ba komi ba haɗin kai ba sana'a yi duk matasa she shaye shaye sai sa muka zauna muka nazari muka ce to yanzu abin da ya kamata mu yi ya kamata mu haɗa kanmu da ƙarfin mu da 5-10 na ajiyunmu mu ga yau mun taimaka ma matashi ya kai matsayin da ya kamata gefen education nasa gefen sana'a ya kasance independent makansa da kuma me da kuma gefen ka community development a gari zaka duba gari mu muna da yan siyasa da yawa basu ankara ba amma yanzu mun dauko hanyar da zamu ankarar da su na me in na koma gefen CDS zan ce maka irin hanya zaka ga lambacu ruwa na shiga gidan jama'a kororo kororo wannan ma mun hada abin ajiyumu da taimakon wayan su shugabannin gari wanda muka sai irin makamai na gyaran gari ne muna bi kuma muna gyararwa duk anguwa inda zan yawo da kai kai bako ne yanda ta so gari nan zaka ga hanya da yawa wanda muka bude lambatu aikin hannu ne ba aikin gine da ko wani abu ba yayin education anan makarantar da muke tattaunawa da kai mun hada malamai da yawa a wannan makarantar mun siya syllabus curriculum duk muna amfani da shi textbooks muna karantar da yara akwai irin errors spellings da sauransu zaka ga yaro na secondary school sunan shi mai kyau bai rai rubuta ba insha Allah rabbi mun dauki mataki kan irin wannan abin muna yin shi kuma komai na tafiya duk yanda ya kamata sana'a wato gefen skill acquisition kenan mun na ciyaman ta wannan gefe wannan ma muna kokari dan biyar goman mu da muke hadawa in kai a chaba ne a samu machine a baka ko da loan ne a sati nawa zaka bayar mu yi kaida da kai kana jefa ma asusun kungiya wani abu ya kasance yau in ka fitar da kudin machine ka zama independent na kanka shikenan mu dauki wannan kudin kuma mu duba wannan kasesse a cikin mu kuma daukan wannan abin mu bashi so irin wayannan abubuwan gaskiya in muka sa a gaba yana da kyau sosai mun fara dai bai wuce mu 11 ba amma Allah da iko shi yanzu mun fi 100 da so da muka fara irin wannan abin muka ga ci gaban shi shi yasa muka ga kuma wannan abin din yazo daidai da irin patron namu engineer Ahmad Zakaria don shi ne zan ce grand patron na wannan association sai muka ga duk manufofin shi da kudurorin shi duk ya yi talin ya tafi a bude ne da irin abin da muke so mu so ranga da shi yasa muke gani wannan abin gaskiya dole mu yi damara mu yi hadin kai in duk abin da zaka yi ba da hadin kai ba abin bai yi ba so in muka hada kai duk hadin kai nan shi zai kama mana duk wannan abubuwan da na lissafa maka amma a hankali muna yin shi kuma muna ganin canji muna ganin ci gaba insha Allah
me zaki ce bangaren zaman lafiya da ya addabi wannan yake
maganar da zan yi a gan gefen harkan zaman lafiya irin rikici tangod mu an kan taba rikici daga baya yanzu an kuma taba komai an sha kan matsalan insha Allah rabbi gaskiya abin a observing namu na yud na guroje gabaki da zan ce maka gaskiya rashin fahimtar juna ne da kuma yarjejeniya abu kamar haka zaka duba gabaki daya mu duka ɗaya ne amma zaka ga wane ka dan shanunka sun tsoka na min fili a haka ne to mu je mu ga ya zamu zanzantar ina a maganar na patron shugaban mu patron namu yayi magana akan cewa zaka ga sarakuna ba su da karfi gaskiya yana daga cikin abin da yake kama zara amma insha Allah rabbi yanzu mun samu kan zare ne yanda za a yi tackling wannan problem din gabaki daya bai kuma faruwa ba insha Allah
yanzu kana ganin dai kaman zaman lafiya ya dawo wannan yake
insha Allah rabbi zaman lafiya ba ga ba ba irin kabilan da babu in kace bororo bororo ne ke fara da manbila to ga mu nan duka hade kowa zaka ga bora waje yana dariya kowa ba wani damuwa insha Allah rabbi
wato mana yanzu za a warware abin da dariya ana hulka da juna
insha Allah bai tsiya da dariya ba don an yi tsiya dariya za a ce na ciki wannan babu sai ka zo ne yau in ka ga hadin kai da wani duk abin da ake na ci gaba zaka ga duk wani kabilan da baka zamani ba zaka ga ana haka babu nufi babu kyashi babu komai ana harka to wajen ne zaka san gaskiya zaman lafiya ya hauko a wannan fili
amma wani lokaci ana daura wa ɗan siyasa cewa su suke kawo wannan matsala wani sako za ku aika wa ɗan siyasa ta wannan kafa
gaskiya a wannan gefe ma gaskiya kafan su ɗaya na kan iska ɗaya na kasa gaskiya akwai dan damuwa kaɗan a kan 'yan siyasa nan amma duk da kokarin su yana da kyau mazabanka kan in abu na faruwa kai gaggawan zuwa inda excuse ne wajen aikin ka zaka zo ka ga me yake faruwa ka kira a zauna a yi maganan da za a yi amma insha Allah rabbi su ma irin palon su wa mun bibbide duk matasan guroje gabaki da muna ba su shawara akan abin da ya kamata kan irin wannan abin kai ya faru so alhamdulillah a haka muna tafiya ga komi an samu setawa ba wani damuwa 'yan siyasa sun gane kurakuransu kuma duk sun bi yanda za su yi fancin haka muna da wani mimba dan siyasa ne ana kiran shi honorable bafe so gaskiya mutumin ne ya taka rawan gani sosai no irin zan ce ma matsalar na tasowa tsakanin makiwata da kuma makiyaya da kuma masu gona so alhamdulillah problem akan fili akan nan gaskiya ya sasanta su yana da fili ba iyakan da zan kwatanta ma wannan fili a wannan cikin gari ya dauka ya ba ma bangaren Fulani ya ce mambilolin kuma su rike wannan gefen don dai a samu zaman lafiya to kaga anan gaskiya 'yan siyasan gaskiya sun fara taka rawan gani a wannan alama
mun gode ku rai
zauna lafiya al'umma ta kasata kungiya
Shugabar wata kungiyar mata da ake cewa Cooperative Youth Association ta yi bayanin irin ayyukan da suke yi, to amma da farko ta fara faɗin sunanta ne kamar haka.
Sunana Promise Vincent, ni ne chairlead na wannan organization da muke da shi a cikin wannan karamin hukuma Guroje. Wannan association kenan ana kira su yan Community Initiative Cooperative Youth Association Guroje. So ni ina so in kira yan uwana mata su zo mu hada hannu mu ga dai mun yi kamin wannan problem da muke fuskanta a cikin wannan community namu. Don everyday muna cikin fada haka bai da kyau ba. In mun ce zamu ci gaba da yin fada everyday yo ana damuwa ya tashi wannan wuri jibi wannan damuwa ya tashi ba mu samu cin gaba ba. Amma mun hada kanmu mun zo dukan mu mun zo mun hada hannu zamu ga dai mun kamin peace a wannan community. So muna kiran gwamnati gwamnati kuma ya shiga cikin wannan matsala ya gade ya taimake mu a ciki.
Wato ana cewa mata kusan idan ɗan gidansu sun tsira ko mijinsu ko mahaifansu sun tsira ba sa iya ƙara taimako wajen samun musamman ma zaman lafiya, amma kimi zaki ce a wannan
eh haka din zan iya cewa idan har an samu matsala don in ka duba wasu families din an kakkashe mazajensu an kakkashe yaran an bar iyayen kawai wasu kuma an kakkashe iyayen an bar yaran a cikin wannan damuwa muna kiran gwamnati ne ya zo ya duba me ya kamata a yi. Wasu muna da late privilege muna da widows wanda an bar su ba su da wanda zai taimake su but with the help of the government mun san dai in sun zo sun nuna musu so su ma za su ji daɗi za su ce ba su kaɗai ba ne a duniya na a sai ma bayan rasuwar mijinsu akwai wanda zai share musu hawaye.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya.
To a gaida jama'i to shirin tsuntsiya madaurin kiɗe kenan aka saurara sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, gagogan naku Elhikaya daidaita kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma asibiti a London biyo bayan gayyatar likita, yayin da babban sufetin yan sandan Najeriya Ibrahim Idris Rake ya amsa gayyatar majalisar dattawa karo na uku ta ayyana shi a matsayin makiyin demokradiyya. Sanata Suleiman Hunkuyi ya yi barazanar ficewa daga APC matukar bata soke zaben unguwanni na jam'iyyar a Kaduna ba.
Yan tsirarun mutane wa'adda ke jin saboda yau Allah ya ara musu lokaci dole ko ba a so a Najeriya tilas a bi su.
Mukarrabin Buhari ya wuce rawan bakan daura ya ce matukar Obasanjo Kaliman Jawal Mustafa ba wai shugaba Buhari ba zai gane kuransa.
Dan Allah dan Annabi ya jarabawa Hamza al-Mustafa in bai kwance mai zama a kasuwa ba. Abun mamaki dai wannan mutumin yana ta rubuce-rubuce bila sun yi shiru.
EFCC ta bude sabuwar helikwata da ta gina kan naira biliyan 24, inji Ibrahim Magu.
Gumma yanzu ku zo nan mu hada kai saboda mu yaƙi cin hanci da rasawa da cuwa-cuwa.
Allah ya wakilifan Tijjani a Afirka, Malam Isa Karabiyu rasuwa. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja.
Haka, to yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kuma Rabaran Bulus Sabo daga Kubau jihar Kaduna. Amma da farko wannan fili na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya na ta'aziyar rasuwar ɗaya daga cikin dattawan da ke bayar da gudummawa a wannan shirin, wato sakatare janar na ƙungiyar Kiristan Najeriya Dr. Musa Asake, wanda ya rasu jiya Juma'a, wanda kuma kan yi gargaɗi ga 'yan arewa kamar haka.
Masu sauraron mu musamman a jihar arewa a nan a Najeriya, ina kawo muku gaisuwa kuma ja hankalin mutanen mu a nan arewa. Ya kamata mu yi zaman lafiya. Sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin Fulani da manoma, wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi. Ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan suke faruwa a taimaka a ga mu yi zaman lafiya. Gwamnati kuma su mora duk abin da su iya yi a taimaka. Ba mu da wata kasa sai wannan kasan. Idan muka kashe kanmu ko muka kore wuraren da muke zama, ina za mu koma? Ina kira da babban murya da Krista da Musulmi, mu dukufa a sunan yan Najeriya, mu talafi wannan gwamnatin, mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba.
To Allah ya ji kan Reverend Dr. Musa Asaki. To yanzu kuma ga Sheikh Ibrahim Duguri da jawabinsa.
To alhamdulillah, da farko dai hukunci ga mai laifi shike hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka, idan muka dubi abin da ya shafi ga karatu, ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita, amma ana da karancin zumunci, ana da karancin kunya, ana kuma da karancin girmama na gaba, wato ma'ana tarbiya kenan da kuma ladabi da biyayya, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya, ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu yafi na da. Sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa, shin tarbiyar da zaman lafiyar da zumuncin da hakurin da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu? Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya ƴan uwa, kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu. Muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake Krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya. Duka zaka iske ƴan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da zamu sake komawa mu yashe wa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya, nan kuma ake samun ci gaba, nan ake samun kwanciyar hankali, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma ma makomarsu. Don haka ya kuma sauraronmu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsuri tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shaitan zai ƙirƙira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau. Kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba, daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da bukatar hawa motar, kana da bukatar ginin shiga gidan, kana da bukatar auren matar, amma da yaya zaka samu? Tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba, dole sai da kuɗi, kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare ɗaya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai buƙaci cin abinci, zai buƙaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. Idan kunne ya ji jiki ya tsira, da fatan Allah ya sa mu dace.
To shi kuma Rabaran Bulis Sabo cewa yayi.
Jama'a assalamu alaikum. Tsakanin musulmi da Krista, iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya, mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu, domin duk ɗana halak, ɗana arziki, yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsa suka yi. Kasuwarmu ɗaya, wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce, kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya ɗora shugabanci, har kullum mu ci gaba da huduba a masallatai, a majami'u, wa jama'armu cewa a yi zaman lafiya. Ko a gida ne idan ba zaman lafiya, babu kwanciyar hankali, al'umma ba za ta ci gaba ba, kuma ibada ma ba za ta yi ba. Don haka ƴan uwana, ina kira a gare mu mu ƙarawa kanmu zaman lafiya, mu kuma nuna wa ƴaƴanmu. Kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankinka ko kuma kai kana wannan ƙasa. A'a, dukkan mutum da Allah ya halitta, Allah ne ya halitta shi, mu manta da bambancin kabila. Sannan ina kira ga ƴan uwa manoma da Fulani, ku Fulani da manoma ƴan uwan juna ne, wanda kuke kullewa mu muna tare a karkara. Don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya, domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so, wannan kuma bai kamata ba. Wanda dabbobin nan da noman da muke yi, in dai ba wani abin kware akan abin da yake da shi ba, nan fa za mu bar shi a kanan duniya. sannan kuma lallai a ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a Najeriya. Wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su ƙasashen waje suna jin daɗin su tare da ƴaƴansu, abinda Buhari yake ya ci gaba da kwato kuɗin a hannun jama'a, a zo a yi wa jama'a aiki, a kuma kyautatawa talakawa. Majalisar sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu, domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan. Shugaban ƙasa ya ƙara kokari akan wannan yaki da ƴan Boko Haram, mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a. Sannan mu talakawa ina kira a gare mu don Allah da musulmi da Krista mu rage zagin shugabanni.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla gaida Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Yanzu haka agogon muna cewa karfe 5 saura minti 4. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Mahurar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar Najeriya ta Tufa Eagles Ghana Toro ya bayyana bacin ransa akan yadda matashin dan wasan kasar Jamus Jordan Tarunariga ya yi watsi da ta yadda aka yi masa na bugawa kasarsa ta asali wato Najeriya wasa a gasar cin kofin duniya. Jordan dan shekaru 20 da haihuwa da iyayensa 'yan Najeriya suka haife shi a kasar Jamus ya bugawa kasar ta Jamus wasa a matakai daban-daban na matasa. To amma har yanzu bai sami shiga babbar kungiyar kasar ba. To sai dai kuma matashin dan wasan da ke taka leda a kungiyar Hertha Berlin tuni da ya sadaukar da kansa ga kasar ta Jamus a nan gaba. Wannan matakin na dan wasan ya kasance babban cikas ga kudirin kocin na Najeriya na samun karfafawa tsaron bayan kungiyarsa a gasar ta duniya a kasar Russia. Shahararren dan wasan kasar Brazil Neymar ya bayyana fargabar cewa ba zai iya taka leda sosai ba a gasar cin kofin duniya a kasar Russia sakamakon raunin da ya fama da shi tun daga farkon wannan shekara. Neymar dan shekaru 26 da ke taka leda a kungiyar PSG ta kasar Faransa mai buga wasa ba tun sa'ar da ya kare a babban yatsan kafarsa a wasan da kungiyarsa ta yi galaba akan Marseille da ci 3 da Neymar watan Fabrairu. Duk da yake Neymar ya ce yana jin zai iya fafatawa a gasar ta duniya, to amma ya ce raunin na iya kasancewa wani tarnaki a gare shi. A wani labarin kuma mai yiwuwa dan wasan na kasar Brazil Neymar yana kan hanyar sani ta komawa taka leda a kungiyar Real Madrid ta kasar Spain. A ruwaito kocin Madrid din Zinedine Zidane yana cewa haɗin Neymar da Ronaldo zai yi daidai kuma zai kawo alheri da ci gaba ga kungiyar. Kungiyar ta Real Madrid dai ta rade tana buƙatar dawo da Neymar a Spain, yayin da rahotanni da dama suka bayyana cewa shugaban kungiyar ya shirya tsaf domin cimma buƙatun kungiyar PSG domin samun dan wasan. Kungiyar Manchester United da Manchester City sun yi tarayya a zuwarcin dan wasan AS Monaco Fabinho. Fabinho dan kasar Brazil ya faɗa kafin wasan da kungiyarsa ta buga da Saint Etienne a yau Asabar cewa mai yiwuwa shine wasa na ƙarshe da zai buga wa kungiyar. Kocin Bayern Munich Jupp Heynckes ya karkare rayuwarsa ta koci a gasar Bundesliga tare da shan kashi, yayin da kungiyarsa ta Bayern ta sha kashi a cikin gidan takarar farko a cikin shekaru fiye da biyu. Stuttgart ce ta doke kungiyar da ci 4-1 a ranar karshe ta wasannin gasar Bundesliga na bana. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To da wannan muka zo ga shirin na karshe, labarai a takaice.
A takaice, masu kada ƙuri'a a ƙasar Iraki sun garzaya rumfunan zaɓe a yau ɗin nan Asabar don kada ƙuri'a a zaɓen ƙasa na farko tun bayan da aka fatattaki ƙungiyar ISIS daga ƙasar bara. Masu kada ƙuri'a na zaɓen ne daga cikin 'yan takara 7,000 da ke takarar kujeru 329 na Majalisar Dokokin Ƙasar.
To madalla masu sauraron mu, da wannan muka kashin shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya ce yana gabatar da shirin, da kuma Salamun Abu wanda haɗa shirin ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Jonah Khamis, Mr. Phil Hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.